Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana kan mitoci 16, 25 da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 8 ga watan Mayu na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafi da su, da farko ga kanin labarai.
Wani harin kunar bakin wake da aka kai a wani masallacin birnin Lahore na kasar Pakistan yayi sanadiyar mutuwar mutane akalla 8. Kamfanonin shugaban Amurka Donald Trump sun yi asarar dalar Amurka sama da biliyan 1 tun daga shekarar 1985 zuwa 1994. Sannan yau ne ake zabe a kasar Afirka ta Kudu mai fama da matsalar tattalin arziki.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa majalisar dokokin jihar Kano ta amince da ƙarin sarakuna a jihar, sai dai wani dan majalisar jihar bai ji dadin yadda aka dauki wannan matakin ba.
An zo an ce an yi rango, an yi gai, an yi ƙara, duk a Kudu suke. Sannan kuma an zo mu a Kano ta arewa an yi guda ɗaya a Bichi. Ban ji daɗi ba saboda ba wa ɗanbata ba. Shi gamna ɗan Kano North. Ko amma ya za a ce an kawo maganar sarakuna ya bar abin nan mazaɓar shi ta Kano ta arewa a baya.
To muna tafe da ƙarin bayani. Bayan haka za ku ji yadda ma'aikatan jihar Bauchi suka koka akan rashin samun albashi da kuɗaɗensu na fansho daga hannun gwamnati mai barin gado. Muna kuma ɗauki da rahoto akan ayyana kwanaki uku na makoki da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta yi biyo bayan mutuwar mutane 10 sakamakon haɗarin da wata motar dakon man fetur ta yi a farkon wannan makon. Muna kuma tafi da shirin himma wanda Abdulaziz Adli Ture shirya zai kuma kawo, amma yanzu dai ga labaran duniya.
Masu sauraro, barkamu da wannan lokaci. Wani harin bom na kunar bakin wake da aka kai da safiyar yau din nan Laraba a harabar wani masallaci a birni na biyu mafi girma a kasar Pakistan, wato Lahore, ya halaka mutane akalla 8 ya kuma raunata wasu 20. Ana kyautata zaton wata motar 'yan sanda da aka auna wa harin daura da ɗaya daga cikin kofofin masallacin. Jami'an 'yan sanda akalla 5 ne suka mutu a wannan harin, a cewar Arif Nawaz, babban jami'in 'yan sanda na lardin Punjab. Masallacin da sufaye wanda aka gina shi tun karni na 11, wanda aka fi sani da sunan Datta Dabar, na ɗaya daga cikin mafiya girma da aka kuma fi ziyarta a ƙasar. An taɓa kai masa hari a baya, ciki har da wani harin bama-bamai a shekarar 2010 wanda ya kashe mutane 40. Tun a lokacin ya kasance cikin kulawar 'yan sanda. Daga shekarar 1985 zuwa shekarar 1994, kamfanonin Donald Trump sun yi asarar dalar Amurka sama da biliyan 1. Al'amarin da ya sa Trump gabanin zamansa shugaban ƙasa ya iya kauce ma biyan haraji na tsawon shekaru 8 daga adadin shekaru 10, bisa ga wani rahoton jaridar New York Times ta jiya Talata. Trump yakan bayyana kansa a matsayin ƙwararren ɗan kasuwa mai cin gashin kansa kuma ƙwararre a harkokin kasuwanci. To amma yayi shekara da shekaru yana ta asarar kuɗaɗe fiye da kowane mai biyan haraji a Amurka. A cewar jaridar ta Times, wadda ba ta yi amfani da ainihin bayanan takardun harajinsa ba, amma ta yi amfani da bayanan wani wanda ya ga takardun. A yau Laraba, 'yan ƙasa Afirka ta Kudu suka jeru a layi a rumfunan zaɓe don kaɗa ƙuri'unsu na zaɓen da ake yi a ƙasar. wanda ta yi shekara da shekaru cikin tabarbarewar tattalin arziki da kuma yawancin hanci da rashawa. Wannan zaben gwaji ne ga jam'iyyar shugaban kasar Cyril Ramaphosa, wato jam'iyyar ANC wadda a baya ta yi matukar farin jini, wadda kuma ke mulkin Afirka ta Kudu tun daga lokacin da aƙidar wariyar launin fata ta zo ƙarshe shekaru 25 da suka gabata. Mutuncin jam'iyyar ya zube saboda rashin ayyukan yi wanda ya kai mataki na kashi 27 cikin 100 da kuma tabargaza almundahana wadda ta tilastawa mutumin da Ramaphosa ya gada, wato Jacob Zuma, daga ofishinsa a shekarar bara. Ana kyautata zaton jam'iyyar bardan yaƙi da wariyar launin fata kuma ta tsohon shugaban ƙasa Nelson Mandela ita ce za ta ci zaben na yau Laraba. To amma tana fuskantar babban ƙalubale daga babban jam'iyyar adawa ta DA mai tsakatsakin ra'ayi da jam'iyyar EFF mai tsatsauran ra'ayin 'yan gabade-gabade. Ana sa ran za a sanar da sakamakon ƙarshe a ranar Asabar mai zuwa. Jam'iyyar da ta yi rinjaye a Majalisar Dokokin Afirka ta Kudu ita ce za ta zaɓi shugaban ƙasa, wanda za a rantsar da shi a ranar 25 ga watan Mayu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a jihar Colorado na yammacin Amurka sun ce wasu ɗalibai maza biyu ɗauke da bindigogin hannu sun kashe wani ɗan ajinsu kuma suka jikkata wasu guda 8 a wani hari da aka kai a wata makaranta a jiya Talata.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Dokokin Jihar Kano ta amince da kirkiro ƙarin sarakunan yanka masu daraja ta ɗaya guda huɗu a jihar ta Kano, bayan ta kammala aikin gyaran dokar kula da naɗi da aikace-aikacen sarakuna na jihar. Daga Kano ga rahoton Muhammad Ibrahim Kwari.
Of 1984 and for other matters connected therewith, is hereby passed.
Shugaban Majalisar Dokoki ta Jihar Kano kenan Honorable Kabiru Alhassan Lirimi ke neman jaddada amincewar wakilan majalisar dangane da kwaskwarima da suka yi wa dokar naɗin sarakuna da aikace-aikacensu a Jihar Kano. Gabanin haka sai da 'yan majalisar suka yi wa daftarin dokar karatu na biyu da na uku. Honorable Baffa Babba Dan Agundi, shugaban masu rinjaye na Majalisar Dokokin ta Kano, ya fayyace kunshin dokar a yayin ganawa da manema labarai.
Kowace masarauta tana da nata council din mai zaman kansa na ɗaya kenan, sannan akwai kuma state council of chiefs wanda ya hada da dukkanin sarakunan, kuma ya hada da wakilci na wasu daga cikin hakimin da suke kowane bangare da wakilcin gwamnati, kuma gwamna shine zai nada chairman na kowane council a lokacin shekara biyu juya rotation ne, tunda duk sarakuna ne masu daraja ta ɗaya, darajarsu ɗaya da sandan ikonsu da komai da komai.
Wannan gyaran dokar ya shafi tsari na yadda za a dinga samar da kuɗaɗe na tafi kar da sarautu?
Bai shafa ba, wannan doka tana nan yadda take, saboda haka da abin da ya zama ya faɗo a ɓangaren ka, kaga wannan doka ta shafi ka kenan, za ka amfana da wannan kaso da aka yi izinin a bayar.
Yayin da ake tsaka da muhawara akan daftarin dokar, dan majalisa mai wakiltar mazaɓar Ɗanbata Hafizu Sani Mai Daji ya fice daga zauren majalisar.
An zo an ce an yi rano, an yi gai, an yi ƙaraye, duk a kudu suke. Sannan kuma an zo mu a Kano ta arewa an yi guda ɗaya a Bichi.
Ban ji daɗi ba saboda ba wa Ɗanbata ba, kuma very unfortunately
shi gamna dan Kano North. Amma ya za a ce an kawo magana sarakuna ya bar abin nan zaɓar shi ta Kano ta Arewa a baya.
Baya ga dan majalisar na Dambata, wakilai shida na jam'iyyar PDP a majalisar sun kauracewa zaman majalisar na jiya da na yau domin nuna adawa su da yunkurin kirkiro sabbin masarautun. Da wannan amincewa da yan majalisar suka yi wa wannan doka, a yanzu jihar Kano na da masarautu guda biyar kenan, waɗanda suka hada da masarautar Kano wadda ta kunshi ƙananan hukumomi goma, wato Tarauni da Dala da Nasarawa da Fage da Gwale da Kumbotso da Ungogo da Dawakin Kudu da kuma Minjibir. Sai masarautar Rano mai ƙananan hukumomi goma waɗanda suka hada da Rano da Bunkura da Kibiya da Takai da Sumaila da Kura da Doguwa da Tidin Wada da Kiru da kuma Bebeji. Yayin da masarautar Gaya ke da ƙananan hukumomi takwas waɗanda suka hada da Gaya da Ajingi da Albasu da Wudil da Garko da Warawa da Gezawa da kuma ƙaramar hukumar Gabasawa. Ita kuwa masarautar Karaye na da ƙananan hukumomi bakwai ne, wato ƙaramar hukumar Karaye da Rogo da Gwarzo da Kabo da Limin Gado da Madobi da kuma Garin Malam. Sai masarauta ta biyar, wato masarautar Bichi wadda ke da ƙananan hukumomi tara da suka hada da Bichi da Bagwai da Shanono da Tsanyawa da Kunci da Makoda da Dambata da Dawakin Tofa da kuma Tofa. A yau ne dai ake sa ran gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje zai rattaba hannu akan wannan doka kana daga bisani ta fara aiki ga dangadan. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Madalla gaida Mahmud Ibrahim Kwari. A shirinmu na dare yau za mu so mu ji ra'ayoyinku akan matakin kirkirar ƙarin sarakunan yanka masu daraja ta ɗaya da gwamnatin jihar Kano ta yi, sai mun ji daga gare ku. Yanzu kuma za mu je jihar Bauchi, inda ma'aikata da kuma 'yan fansho suka samu kansu a cikin yanayin rashin tabbas dangane da batun biyansu albashi da kuma haƙoƙinsu da ke wurin gwamnati mai shirin barin gado. Ko da yake gwamnati mai barin gado ta bayyana dalilan da suka sa aka samu jinkirin, ga Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani.
Bincike na nuni da cewa ma'aikatan da kuma masu karɓan fensho a jihar Bauchi suna bayyana fargaban abin da ya faru a farkon kama mulkin wannan gwamnati mai barin gado shine zai sake faruwa, inda aka bar mata bashin albashin ma'aikata na tsawon watanni uku. Domin neman sanin halin da ma'aikatan da kuma 'yan fensho ke ciki na rashin samun kuɗaɗen nasu, ga abin da suka shaida mini.
Kai, ai abun sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Banda kongure da ake mana ma, kudin albashin ya gagara samuwa gashi an shiga watan azumi.
Ana cire muku wasu abubuwa ke a ciki.
Ana mana kongure a dan yanki a dan yanki a dan yanki. Ai bara muke yi. Gari muke shiga kawai muna samun magabatan mu dan roƙe su san mana.
Ita gwamnati bata ga muku abin da yasa bata biya wannan kudi.
Ba mu ji ba. Ba mu ji ba.
To har yanzu mun sa ido ba mu sami pension ba. Ga kuma muna cikin wani irin hali. Ba mu da kuɗi, muna tsammanin za a biya mu har wa yau ba biya mu ba. To ba mu san dalilin da ya sa mutumin nan har yanzu bai biya mu, ko saboda haushi ne da bici zabe ba shi yasa har yanzu bai biya mu ba, to ba mu sani ba. Haka yayi banza da mu a gratuity, har yanzu babu labarin gratuity da pension din ba mu shiga cikin wani hali.
To sai dai in ji cewar mai fashin baki kuma tsohon shugaban kungiyar kwadago a jihar Bauchi, Comrade Abdullahi Koli, ya ce rashin biyan albashin ya janyo zargi wa gwamnati mai barin gado ta yin amfani da kuɗaɗen domin biyan kansu alawus na barin aiki.
Yo, gaskiya abin ya ba mutane mamaki, kuma an sa mutane a tsaka mai wuya domin duk harkoki sun tsaya, kuma musamman a wata na ibada. To kuma mutane suna da tabbacin cewa ta wani bangaren an biya haƙƙin wanda suka yi wa wannan gwamnati aiki da suna abin da ake ce masa saberan gratuity.
Wato kaman gwamnati da makarabansa.
Da makarabansa. To idan har wannan ya zama gaskiya, kuma a kibiyan 'yan fensho da ma'aikatan gwamnati haƙƙinsu, to a gaskiya ba ya adalci ba, domin abin ya haifar da jita-jita.
Gwamna mai shirin karɓar mulki a jihar Bauchi ta bakin kakakinsa Dr. Ladan Salihu ya buƙaci gwamnati mai barin gado da su biya ma'aikata haƙƙoƙinsu. Gaza biyan kuɗaɗen zai kawo musu matsala da ma'aikatan jihar.
Shi yasa muka yi wannan kira ga mai girma gwamna da ya amfani da daman da Allah ya bashi ya biya waɗannan ma'aikata albashinsu. In har aka kai ga tsawon lokaci ba a biya wannan albashin ba, mu za a bar mu da fushin ma'aikaci, a bar mu da jangwangwa. Asusun gwamnatin tarayya wanda ake zama a yi kasafi kowace wata da wato kwamishinoni da sauran gwamnatin tarayya sun zauna sun gama zaman su an saki waɗannan kudade wakilohi.
To sai dai kuma kwamishinan yaɗa labarai na jihar Bauchin Alhaji Umar Sade ya bayani ya hukumance game da sanadiyar rashin biyan albashin a hira ta da shi ta wayar tarho.
Wallahi wallahi ai salari ma kana ga tukun wani nasa balle.
Me ya hana sanin salari?
Wallahi daga federation account ne wurin jihohi ba ku isa da wannan discrepancy.
Eh shine hana samun aboci?
Wallahi shine hana.
Federation account.
Ya kamata shi MP ma masa uzuri saboda ai shi bai da matsala albashi. Wanda ya biya bashin nan ma
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Madalla gaida Abdulwahab Muhammad. A jamhuriyar Niger yau aka fara zaman makoki na kwanaki uku da nufin nuna alhinin rasuwar mutane sama da 50 da suka kone kurmus a yayin da wata motar dakon mai ta kama da wuta jim kadan bayan faduwarta a mashigar birnin Yamai a daren Lahadi wayewar Litinin din da ta gabata. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaiman Muna Barma ya aika mana da karin bayani.
A ƙarshen taron majalisar tsaro ta ƙasa wanne ya gudana a yammacin jiya Talata a ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammadu Isuhu a fadarsa ne, hukumomin jamhuriyar Nijar suka ba da sanarwar soma zaman makoki na tsawon kwanaki uku wanda ke farawa daga yau Laraba domin nuna juyayin rasuwar mutanen nan kimanin 55 da suka kone kurmus sakamakon gobarar da ta barke lokacin da wata motar dakon mai ta ringe sa a unguwar airport ta birnin Yamai a shekaran jiya. Alhaji Idar Adamu shine magatakardan ofishin ministan cikin gida.
Bayan wanga babban hatsarin da ya same mu, President la Republika Conseil National de Sécurité ya ba da umarni saboda a yi wannan makoki ne kamar zaman makoki ne don mu yi babban asara. Shi kuma zaman makokin da ake yi lallai mutane suna zuwa aiki suna komi, amma kun gani kamar wajen tutar ƙasa ita ce kamar ake kwantar da kaɗan, kun babu wani babban kuɗi a haka ko wani babban abu da za a ci ana wani kiɗi-kiɗi saboda a nuna zaman makoki ne ake yi. To wanda suke kwantar su ce kusan sun ƙone kuma sun ji jiki sosai. Kun gani shugaban ƙasa da duka majalisa da prime minister da minista na cikin gida duka sun je gare su, sun ji jiki ƙwarai.
Ƙoƙarin jin ta bakin dangin wasu daga cikin waɗanda abin ya shafa ya citila sakamakon yanayin alhinin da suke cikinsa. To amma wasu mazaunan Yamai da na tuntuɓa a kan wannan batu sun bayyana cewa
sunana Alhaji Shekaru, wannan abu da ya faɗo gabaɗaya muna ya faɗo ma gabaɗaya. Gwamnati ta kyauta tun ta ce ai zaman makoki ƴan uwan waɗannan mutanen su ma su ji daɗi, sannan sun san an kula da ƴan ƙasa musamman. Shi gwamnati kowa da kowa nashi na da talaka da wanda ba talaka ba duna gwamnati ne. Kai ko ka haito ka ce ba nashi ba ne kai nashi ne. Kenan kuwa abin da ya haɗa ɗi ya an kai wannan shi na mai kyau wannan.
Ni ne Manno Dogon Dutse Gobai. Gwamnati matakan da ta ɗauka ya yi daidai. Sabida da ta yi haka nan kaga abin ta kyauta ma talakawa ne. Sai mu nemi Ubangiji Allah waɗanda suka rigaya mu innan, Allah ya gafarta musu, Allah ya musu ahuwa. Abu ne wanda in Allah ya kama mutane shi sai dai su sa hannu biyu su karɓa. Sai haƙuri su dangana wajen Ubangiji.
Shugabannin addinai irin su Ustaz Muha Halil mamba a kungiyar addinin Islama ta IEN na jan hankulan jama'a akan mahimmancin irin wannan lokaci na zaman makoki.
Abinda ake buƙatar jama'a su shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutuwa ta ishe mai hankali ya zan wa'azi gare shi. Sai a yi istighfari a nema musu gafara, mu nema ma kanmu kuma yadda lamarin mu ga Allah shi komai yake iya faruwa.
A yammacin Litinin ne aka yi jana'izar waɗannan mamata. A yayin da wasu sama da 30 ke kwance a asibitoci daban-daban na birnin Yamai, yayin da direban tankar da ta yi wannan hatsari ke tsare a hannun jami'an tsaro, matakin da ake dangantawa da dalilan bincike. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Gaida Sulaiman Muni Barma. To kafin mu je ga shirin himma ba ta ga rago ga tasirin azumin Ramadan.
Sunana Adamu Suleiman Jakus. Biyu, babban tasirin shi ne wata ne mai alfarma, na biyu kuma wata ne wanda idan kai wani abu na aikin lada idan 10 da ake sa maka, to a wannan karon za a sa maka 20. Saboda haka yana da tasiri sosai kuma yana da matukar amfani a wajen dan adam. Saboda haka mutane su dauki ainihin wannan dama su bautawa Allah sosai a cikin wannan wata na Ramadan.
Sunana Abubakar, matsayina na musulmi ko in ce mu'mini, azumi yana da matukar tasiri a wajina. ba ma kaina ba na san ga kowa amma to ni kaina kasatan nan cewa azumi yana tasiri sosai a rayuwata musamman yanda za ki ga cewa ranar da za a shiga ranar farko za ka samu gaba daya na canza daga yanda ka sanda zuwa wani al'amari daban wanda kuma dama shine kaida ma shine shi kanshi azumin kuma shi ya kamata a ce mu mu yi kuma musulmi ya kasance akai hatta lafiya zan ji cewa yanzu ba komai nake ci ba inda ina jin kasala yanzu ka ji kasalan ta ragu maimakon a ce abinci ne ke sa ni saboda zan ga abu bari in ci ina marorin wannan zan ga gashi bari in ci amma lokacin azumi zaka zan iya sarrafa kaina yanda nake so sannan kuma dama kamar yanda ka sani addini dama ya zo da takaitacin abincin to amma lokacin da muke sakagadin nan lokacin da ba ni gaskiya ba bincika yin azumi wanda na fula bane haka a ce ko in dai bayan azumin ramadan din da kuma shi ta sawal to amma sauran azumukan nan da ake alhamis litinin nakan same su da wahala domin nakan samu jawatin mutane suna cin abinci ni kuma sai in ji ma ina sha'awar in ci amma wannan lokacin da ake yin shi bai daya sai ki ga na dauka kuma sai ki ji lafiyar ta ta karu da haka yana tasiri sosai a wajena wannan lokacin nakan samu dama wannan kan tashi da daddare in yi ibadu karun gwiwa yanda malamai suke bude wuta ma ko ta ina masallatai gidan talabijin gidan radio zaka ji ko ina ana ta kara fadin ballan to dole ka ji baccin ma fita daga idan ka tashi kana yin ibadoji da dama wanda kuma dama ibadan irshin yin ta ne yake saka kan samu matsaloli to wannan damar da nake samu sai zama cewa ina jin shine tasirin azumi a rayuwata da kuma kan kaina
Zidai kuna tare sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan na ci a karfe 11:21 yanzu kuma ga shirin mu na gaba
himma ba ta garago Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago shirin da ya saba tattaunawa da wasu ɗan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da Sita Albanat Maryam Lawal mutarkar asalin ƙasar Najeriya dake zaune a San Francisco dake jihar California a nan ƙasar Amurka to bani misali yanzu idan wani kananki ko dan uwanki yana so ya zo Amurka wane gargadi zaki bashi kakin yazo
ke musu zan yi saboda akwai mutane da yawa a gida da suke tsamanin kana zuwa nan akwai aikin da zai yake jiranka da aka samu ko kaman kudi yana faduwa daga sama to dole in ka zo nan gurin akwai hard work dole sai ka sa kai aiki sosai dan politics din garin nan dai gashi nan ga yanda yake ana ganewa
kinan dai kina cewa kowa kake in ka zo garin dole sai ka shirya cikin kayan aiki matuƙa
eh dole zaka samu taimako sai kuma ba kamar yanda a gida akwai ɗan uwa yanda komai kaman akwai community based anan gurin ko kaman bayan shekara ma biyar da na zauna anan gurin kaman ina abubuwa na ni kadai as an individual kafin na samu communities din da na fara halka da sai ba kaman gida bane da zaka kana da kanne akwai hamma ɗan makuta suna so su taimake ka akwai mutane da suke so su taimako amma kai ma sai ta miƙa hannu kafin ka maka hannu
kana wani lokaci dole sai ka roƙo in kana so a baka taimakon baka tsaya nan sai an kama ka abin dole sai kai da kanka kaje ka nuna ne kai buƙatar taimako
nan gurin ba wani lalle bane saboda wani lokaci in ka san mutane yana ɗan taimako amma sanin mutane kawai ba zai baka abin da kake so ba kai ma sai ka koma waye sai ya je ya sa ka sa bakinka ka sa intention
to sai kuma wajen haraka ma'aikata ƴan Najeriya ki gani in ce waɗanda ƴan wanda suka baro Najeriya suka zo nan rayuwar tasu ya kiga rayuwar akwai ci gaba akwai bunƙasa akwai sauyin rayuwa ko ni ki gani
gaskiya ni dai a takaice ina ga akwai ci gaba sosai saboda akwai mutane da yasa ni a sani na especially ƴan Najeriya da suke zuwa nan gurin muna making up mutanen that are more educated mun fi masu ilimi so mutane suna zuwa nan su karatu su nemi aiki akwai mutane da suke aiki a different companies kuma na san mutane da yawa da suke aiki dan musamman su taimaka wa mutanen gida
to sai kuma yanzu zamu ta bangare kadan mutane ta kamar yanzu in ka tura diyar ka Amurka zata zama haka zata lalace zata yi kimi zake ce akan wannan abu da mutane ke fadi
zan ce gaskiya ba gaskiya bane saboda ni ma na ji irin maganar nan tunda na bar Najeriya na zo nan gura kuma shine abin da mutane ya kamata gaskiya su gane amfanin idan mutum ya bar kasar sa ya je wani abu kasa dole akwai changes kuma dole akwai adaptation dan ya samu ya zauna lami lafiya idan kamar sanda na zo ni kafin na gane yanda harkoki suke a nan gurin na cancanta akwai wasu abubuwan da suka mun suka yi min wuya saboda culturally yanda muke a gida kenan, amma abubuwan da muke a gida ba wannan ne bane da su amfani a nan gurin saboda su yanayin su daban.
Kaman me kenan suka baki wuya da kizo?
Kaman abinci ma gaskiya sai da dan wahala kafin na saba da ɗanɗanon abincin nan gurin saboda na rasa yanda zan akai na akwai in naga abinci akwai yanayin da yake ma akai na sai kuma in ɗanɗanon daban ne sai da naje na saba. Sai kuma for example kaman a gida za su ga an ce yanda mata suke yawanci to wani al'adun ba wani lalle ba ne idan na mace ta zo nan ta ci gaba da rike al'adun nan ba wani lalle ba ne ta samu sakewa a nan sosai saboda al'adun they don't apply a nan gurin.
Ba ɗaya ba ne.
Ba ɗaya ba ne. Saboda haka kaman a gida za ka ga an ce na mace ta zauna ga mijinta nan zai kawo mata kuɗi da kayan abinci da kayan gida gashi nan ba wani lalle ba ne haka ne. Mata da maza a nan gurin dai duk da akwai inequality daban-daban a nan akwai more opportunities ma mata su zo su ma su nemi aiki yanda suke so da rayuwarsu.
Sita Albanat Maryam Lawal Mutarke nan yar asalin kasar Najeriya da ke zaune a San Francisco da ke jihar California a nan kasar Amurka. Mun gode kwarai da ba mu damar tattauna tare da ke a cikin wannan shirin namu na himma ba ta grago wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke gabatarwa da kuma hadawa daga nan birnin Washington DC.
Kuma dalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Dauda Garba unguwar Jaji Patiskum da Malam Aminu Sabon Shago unguwar Jaji da kuma Alhaji Sa'idu Mai Shago unguwar Jaji Patiskum, inda suka ce a yau mun shigo ne cikin wannan shirin naku domin taya 'yan uwa musulmai murnar sake shiga watan Ramadan mai albarka. Ya Allah ka bawa masu hannu da shuni ikon tallafa mana mu talakawa. Ya Allah kar ka basu ikon yin ruwa. Ya Allah ka tauye zukatunsu na kyamar talakawa, ka maida su tamkar bayi wajen yi wa talakawa hidima. Ga kuma sakonmu na gaba daga Sade Sa'idu Daura, shi kuma ya ce salam VOA Hausa, muna yabawa pastor Yahuna Boru akan kokarin da yake yi na hada kan mabiya addinin musulunci da na Kirista. Bayan haka muna godiya a gare shi da taimakawa musulmai masu karamin karfi a duk watan Ramadan. Da fatan Allah ya saga masa da alheri. Saƙonmu na ƙarshe kuma ya fito ne daga Malam Balarabe Hafisu Gusau, inda ya ce yau kiranmu ga 'yan kasuwa ne da masu hannu da shuni da su tashi tsaye su taimakawa al'ummomi a cikin wannan watan na azumi da musulman duniya ke gudanar da ibada a cikin shi. Domin nuna jinƙai da tausawa ya zama wajibi 'yan kasuwa su sauƙaƙa farashin kayayyakin abinci. A gefe ɗaya kuma muna kira ga 'yan siyasa da sauran masu hali da a ci gaba da taimakawa mabuƙata domin samun falalar wannan watan mai alfarma.
To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya ce Amurka za ta ɗage takunkumin da ta kakaba ma tsohon shugaban hukumar leƙen asirin ƙasar Venezuela. To amma ta gargaɗi alƙalai 25 na kotun ƙolin ƙasar ta Venezuela game da yiwuwar fuskantar matakin ladabtarwa. Sannan ya ƙara da cewa muna nazarin duk zaɓin da ke gabanmu game da batun cire shugaban ƙasar Nicolas Maduro. Mutanen da ke cikin ɗakin babban taro na shekara-shekara da ake yi a Washington kan nahiyar Amurka sun yi tsit bayan Defense ya nuna yiwuwar za a ɗau matakin soji. An tafawa mataimakin shugaban a wasu lokuta a cikin jawabin nasa lokacin da ya yi alƙawarin cewa Amurka za ta kasance tare da mutanen Venezuela har sai an samar da 'yanci. To masu sauraro, a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da Injiniyan Mabasco, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.